Madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah daya gari bamban a wannan makon shirin yaya da zango ne a birnin Paris na kasar Faransa inda za a ji kalubalen da dalibai dake zuwa karatu a kasashen waje daga kasashe masu tasowa kamar Najeriya da Niger ke fuskanta
sai mutun yayi daurayar allo wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo turai sai aga karatun gida ya bar mu a baya karatun nan sai an ƙara hazaka sosai da sosai
gaskiya a wannan sai suke nuna mun kaman ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani
to za a kuma ji alfano dake tattare da karatu a turai da kuma abinda mai burin san zuwa turan karatun ya kamata ya sani sai a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba to a kowace shekara dubban dalibai daga kasashen Afirka ne ke zuwa turai dan neman ilimi inda suke kashe miliyoyin daloli dan cimma buri
sunana Muhammadu Rabiu Sahal ni haifaffen Bauchi ne na samu tallafi na hukumar Peter da fasaha ta Najeriya don na zo nayi karatu na degree na uku a nan University Paris Saclay da ke France aspect inda na zo aiki a kai shine aspect na tarin fika
sunana Yusuf Shaibu ni mutumin Kaduna ina karantan ilimi na big data na sama na kura tunanin dan adam
sunana Mubarak Mahmud kuma yanzu na gama wato karatun degree ne degree na uku kenan PhD kuma na karanci bangaren agriculture wato harkar noma da kuma ecology
sunana Ibrahim Buba ni mutumin garin Gure ne a jihar Yobe arewacin Najeriya na zo karatun degree na uku a nan kasar Faransa
to malaman da ke da burin kawo gagarumin sauyi a fannoni daban-daban da ake fuskantar matsaloli da ke hana ci gaba a kasashen Afirka da dama Bambancin al'adu ko yare da kuma uwa uba tsarin karatu a turai ya sha bamban da na kasashen mu na Afirka
a gaskiya babu haɗi saboda makarantar da nayi na farko nayi makaranta ne a Najeriya degree na biyu kuma masters kenan nayi ne a kasar Sudan so a yanzu ina sake yin abin da suke cewa master na biyu wanda daga shi za a fara doctorate kenan gaskiya a wannan sai suke nuna mun kaman ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani wanda shine yasa ya tado min da tsohon buri na rayuwa na cewa kai lalle ya kamata mu san abin da muka sani saboda mu sanar da shi
sai dai duk da haka karatu a turai dai na bude kofofi na samar da abubuwan ci gaba misali ga Dr. Mubarak da ya riga ya kammala karatun digirgir a fannin noma ya ce burinsa ya shawo kan barazanar da yunwa ke yi wa rayuwar jama'a a Afirka
muna yi aiki akan abubuwa da yawa amma ɗaya daga ciki shine ta yaya shuka da muke da ita za ta dinga ɗaukan taki daga cikin iska wannan sabon abu ne wanda babu shi kuma muhimmancin shi shine na farko mu a Afirka zai taimaka mana domin ba mu da isasshen taki to idan aka ce muna da wani ilimi da shukokin mu za su dauki takin daga iska to an rage wa masu noma kashe kuɗi sannan kuma wannan zai taimaka wajen samar da tsaro na abinci wato food security mu can ba mu da taki nan kuma suna da shi da yawa to yana samu musu da illa na farko in sun zuba yana tafiya ƙasa sai je lallata ruwan sha akwai cutuka da yake sawa har da kansa sannan kuma akwai wani iska da yake fitarwa wanda ke haddasa dumamar yanayi. To mun gano hanyoyin da zamu rage wannan, yana daga cikin abin da na koya. Wannan abu zan kai shi Najeriya, domin idan ban kai shi Najeriya ba, na cuci kaina, na cuci Najeriya. Ni yanzu already ma na fito da hanya da zan je na kai, domin na fara magana da wasu mutane wanda zamu je mu aiki tare da su, kuma na tabbata za a yi amfani da shi, mutane za su amfana.
Duk da kalubalen da ake fuskanta a gida da cewa ɗalibai kamar ire-iren ku da suka gama samun ilimin su a Turai ba sa son komawa gida, dalili kuwa ba sa iya cimma burinsu, gara su zauna inda suka san cewa za su samu biyan bukata.
Ni ma din ba komawa zan ba, ba wai ba zan koma ba permanently, zan koma Najeriya amma ba yanzu ba. Abinda nake so shine akwai abubuwa da yawa da nake son na ƙara koya a nan, wanda na tabbatar da cewa idan na koma Najeriya kamar na kashe wannan wato daman da nake da ita ne. So ina son na ƙara koyan wasu abubuwa, sannan kuma zan koma Najeriya daga baya. Amma a lokacin da nake zama a nan, ina son na yi amfani da daman na dinga kai wato ilimin mukan, ko kuma abin da kira collaboration tsakanin institutes, abubuwan haɗin gwiwa tsakanin institutes da muke da su a nan da kuma gidanmu Najeriya ko Niger ko Africa duka in general.
To matsalar wutar lantarki da makamashi dai daɗaɗɗiyar matsala ce a Najeriya.
Sunana Ibrahim Buba, na kware a ɓangaren da ya shafi harkar renewable energy da kuma harkar thermal transport da electronic transport.
Albarkacin ƙaro karatu mai zurfi a Faransa yanzu ya so mu nazarin tunkarar wannan matsalar gadan-gadan.
Waɗannan abubuwa ne da suke da amfani a kan harkar yadda za a yi amfani da energy a guri kaɗan na tsawon lokaci. Misali kamar yadda batir mai ke mutuwa yawanci a waya, ta za a iya inganta sai ya zama na an aka yi caji zai iya sati. Wannan zai taimaka mutanen da suke ƙauye, zai taimaka wa ma'aikatan tsaro, zai taimaka wa inda falwaya ba ta zuwa, wato mutanen da ba za su samu wutar lantarki ba ta hanyar grid.
Fita dai neman ilimi a ƙasashen waje ba wani sabon abu ba ne a ƙasa kamar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa matsaloli kamar tafiyar hawainiya da ilimi ke yi a akasarin jami'o'i da kuma rashin aikin yi bayan an kammala karatun sun taka rawa ainun a ɗaga alƙalman ɗaliban da ke fita ƙasashen waje neman ilimi a kowace shekara. To amma me ya kamata mai burin zuwa Turai neman ilimin ya sani? Ga shawara daga bakin malaman.
Gaskiya yawanci in mutum ya fito daga Najeriya, experience dina da kuma experience ɗin wanda muke tattauna da su shine sai mutum ya yi ɗaurayar allo. Wato kusan da abin da aka koya a can gida, idan aka zo Turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya, karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai. Ba sa wasa ko kaɗan, komai ana yinsa da inganci da gaske, yadda kai da ka zo nema za ka samu duk abin da kake so, da amsar da kake da ita za a baka, kuma babu ruwansu da wai abin zai ɗau lokaci. Ko mun ɗaukan lokacin za su iya haƙuri su tabbatar kan cewa ɗalibi ya gane, sannan a je na gaba.
Gaskiya abin da ya kamata ga matasa, ya kamata ne a ce su riƙe ilimin da gaske in sun shirya karatun, su ya zama dai cewa sun shirya karatun ne, ba wai kawai a gama a samu aiki ba. A san me aka karanta ɗin shi ne na farko. Na biyu kuma ya kasance matasan sun waye da kalan fagen ilimi na zamani, wanda yake an koyar da kai a makaranta, in ka koma gida akwai kafofi daban-daban wanda za ka ƙara ilimi, ƙwaƙwalwanka zai buɗe. Kin ga kenan, ko da ka zo ka tsinci kanka a kalan wannan wuri, already daman ka riga ka san cewa an riga an maka nisa. To in ka zo canjin ba za ka samu irin culture shock ba ta wannan fannin ilimin. Kamar mu sai da muka zo muka ga canje, dama na tunanin za mu ji daɗin karatun, amma yanzu kawai sai ya zama ma ba mu da lokaci, kullum muna makaranta.
Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin Paris na kasar Faransa.